أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna yammaci na Asabar 18 ga watan Ramadan. Hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 daidai da 7 ga watan 3 miladiya ta 2026. Kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Juma'a na Ammar bin Yasir. A cikin waɗannan kwanaki masu albarka domin ci gaba da sauraron ayoyin Alƙur'ani da kuma jin tarjaman ma'anoninsu gwargwadon hali, kuma muna nan dai a cikin suratu Ali Imran, sura ne ɗauke da darussa mabambanta daban-daban kamar yadda muke ta saurara kuma muke ta ji. Jiya mun karanta faɗin Allah ta'ala: أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آية 166 من سيا ديدي فدن الله تعالى: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا إِنَّ مُكَسَيَا آية 168 لَا مُتَاشُ وَلَا تَحْسَبَنَّ الله مدعو فكين سركيتي
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا
نعم
بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
ممتاز. الله مدوفكين سركي يتي: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. كدك تبص أمان وإن دعك كشي سو وجن أوكك كلمر الله لتيمكم الدين الله كرك تبص أمان متتوني. A'a, rayayyu ne a wajen Ubangijinsu kuma ana azurta su, suna farin ciki da murna bisa ga abin da Allah ta'ala ya ba su na falalarsa, sannan suna yin bushara da albishir ga waɗanda ba su riga sun riske su ba suna bayansu, cewa kada su ji tsoro kuma kada su yi baƙin ciki. Kafin mu koma kan waɗannan ayoyin, mu kalli ayoyin mu na jiya wanda cikin su zamu ɗauki darussa kamar yadda muka saba ɗaukan darussa a ayoyin da suka gabata. Ayar farko: awalamma asabatkum musiba. Wannan aya ta tabbatar da cewa akwai jarabawa, akwai musiba, kuma lalle matukar mutum ya yi imani to labudda sai Allah ta'ala ya jarrabe shi, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa haka a wurare daban-daban cikin Alƙur'ani. babu yanda za a yi mutum a ce ya yi imani a ce babu wani nau'i na jarabawa da zai same shi. Domin waɗanda suka fi kowa matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, annabawa da manzanni, Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe su. Jarrabawa takan zo ta ɓangarori kamar haka. Wani lokaci Allah ta'ala yakan jarrabi bawa don ya girmama matsayinsa, don ya girmama ladansa, don ya kankare masa wasu laifuka nasa. Kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa musiba da jarrabawa ba za ta gushe ba tana samun mumini a kansa ko dukiyarsa ko iyalansa, saboda duk sanda musiba ta zo masa to kankara ce ga wani zunubi cikin zunubansa, har sai an waye gari wa ma alayhi khati'a, babu sauran zunubi tare da shi. Shi yasa wani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan Allah ta'ala yana son mutane sai ya dinga jarraba su. Da haka jarrabawa wani nau'i ne na kauna da soyayya daga Allah subhanahu wa ta'ala ga bawa. In Allah madaukakin sarki yana nufin bawa da alkhairi, yana nufin bawa ya haɗu da shi cikin salama, yana son bawa ya je lahira babu wasu nauye-nauye masu yawa a tattare da shi, to duk da cewa akwai laifuka da yawa, Allah madaukakin sarki sai Allah cin anan duniya ya dinga jarrabarsa don ya kankare masa waɗannan zunuba. Ya yi wa Allah laifuka da yawa, Allah madaukakin sarki bai nufin kama shi da waɗannan laifuka ba a lahira, sai ke so ya kankare masa waɗannan zunubai da laifuka, to tun anan duniya sai Allah madaukakin sarki ya dinga jarrabarsa da nau'o'in jarabawa, ko a karan kansa, ko a dukiyarsa, ko a iyalansa, ko makamancin haka. Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi, tana nan. A hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanuna, tana nan. Da haka akwai sauran ayoyi da yawa. Da haka wani lokaci jarrabawar daukaka ce, daukakar matsayi ne. Kai ko anan duniya in kaga mutum ya shiga ya fiye shiga kwaramniya da yawa, taki ne wani lokaci, sharar fage ne na wata ɗaukaka da ke fuskantarsa. Ƙa'idar ita kanta duniyar ba a cika samunta cikin salama ba, ba tare da an fafata ba, ba tare da an yi gwagwarmaya ba a cikinta, ba tare da an yi fa'ita shi ba, ba tare da kana tafiya a taɗe ka ba, kana tafiya a sare ka, kana tafiya a yi maka zagon ƙasa. To duk waɗannan suna zama sinadari na wannan ɗaukakar, don duk sanda ka kai ga wannan ɗaukakar ka riƙe ta da kyau, ka san ba a banza ka same ta ba. Da haka dukkan wata ɗaukaka koda ta duniya za ka ga takan zo wa mutum da ƙalubale iri-iri don a dinga tuna masa wannan ni'ima don ya riƙe ta da kyau. Wani lokaci kuma jarrabawa da musiba takan samu mumini saboda saban Allah. Ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir, ma'ana duk wata musiba da kuka ga ta same ku ta ainihin wato rashin lafiya ce, a ta talauci ce, a ta rashin zaman lafiya ce, dukkan wani nau'i a kanka ne, a ƴaƴanka ne, wani laifin za ka ga wata musibar sai ta fada kan ƴaƴanka, musamman ƴaƴan sai a duba wanda ka fi so, sai a jarrabe ka da shi dan ka gane baka kyauta wa Allah ba, baka yi wa kanka daidai ba. Wani lokaci sai a jarrabe ka da matan da ka fi so, wani lokaci a cikin nau'in dukiyar da ka fi so sai Allah ya jarrabe ka, wani lokaci Allah ya jarrabe ka da makwabci, wani lokaci Allah ya jarrabe ka da aboki, wani lokaci Allah ya jarrabe ka da shuwagabanni waɗanda suke ba masu jin kai ba, ba masu tausayi ba. Wannan duk so ake ka koma ka kalli kanka ka ga me kake yi wanda ba daidai ba, domin Allah ta'ala ce babu wata musiba da ke samu mu face sababi ne na abinda hannayenmu suka aikata, sababi ne na abinda muka aikata na laifuka, dan ma Allah yana yin afuwa da yawa. Shi yasa yace walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba, da Allah yana kama mu da duk laifin da muka yi masa da yanzu ba kowa a bankasa. Da haka Allah yana afuwa, Allah yana ainihin hakuri, Allah yana yafiya da yawa. Shi yasa muke ganin ibtila'o'in suke takaituwa irin yanda muke ganin su. Duk da muna ganin musibin sun yi yawa, ibtila'o'in sun yi yawa, wai wannan ma ba duka bane. Allah ta'ala ya yi mana afuwa akan wasu abubuwa da yawa. Da haka dai mu fahimci haka, ita musiba ko dai daraja Allah ta'ala zai kara ma ko kuma zunubi Allah ta'ala zai kankare maka. Yanzu abin da ya samu sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam duk da alƙawarin nasara da Allah ta'ala ya yi musu cewa za su samu nasara tunda sun fito ne a tawagar masu taimakon addinin Allah, a tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko shakka babu ko tar babu, nasarar Allah, taimakon Allah, tallafi daga Allah wato yana tare da su. Sannan tabewa da hasara da rashin nasara yana tare da opposition din su. To amma ya akai kuma a yakin Uhudu aka samu nasara ta juye, ba su suka yi ba sai zamanto ainihin wato kafirai ne suka yi. To shine sai Allah ta'ala yake cewa to ai duk yanda kake shiga cikin musiba, to in ka tuna wata ni'imar kuma sai ka gode wa Allah. Lalle kam yanzu kana cikin ibtila'i, to amma in ka tuno kuma wata ni'ima da Allah ta'ala ya yi maka, to sai kuma ka gode wa Allah, sai kuma wannan musibar da ibtila'in da ka shiga sai ka dan samu relief, sai ka samu sauki a ranka. Sai Allah ta'ala ya ce kun manta irin abin da yanzu kuke ji na ba dadi. Na farko an karkashe wasu daga cikin ku, an jikkata wasu daga cikin ku, ba ku ji dadi ba, al'amarin ya juye, ba ku kai nasara ba. Kun manta irin wannan yanayin shi kuka yi wa abokan adawa ku a Badar. Ma'ana ku tuna waccan ni'imar mana a Badar, kun tuna cewa ku kuka lallasa su, ku kuka yi nasara, kuka kashe musu mutum 70 kuma cikin dakka, ko kuma cikin manya-manya da suke ji da su. Sannan kuma bugu da ƙari kuka kame fursunoni mutum 70. Yanzu can su sun rasa fursunoni, asa an kama 70, an kashe 70. To ku kuma ku kalla ɗaya fa aka yi muku. An samu waɗanda aka rasa amma ba a kama muku fursunonin yaƙi. Sannan ita kanta wannan rashin nasarar da kuka samu, in kun tuna Allah ya cika muku alƙawarin ai a farko lokacin da ba ku yi abin da Allah ta'ala zai janye taimakonsa tare da ku ba. A daidai lokacin da aka sa ku kuka yi, aka umarce ku kuka umarnin, ai nasarar ta samu. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum wa asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun, ai abun bai juye ba sai daga baya, bayan ainihin wato kun yi ja'in ja, sai bayan kun saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan mai faruwa kuma ta faru. Wannan kuma ya faru ne kenan ta dalilin abin da kuka aikata. Kaga anan zamu ƙara gane cewa Allah yakan jarrabi mutum da musiba saboda saba wa Allah da yi. Yanzu nan sun samu kansu cikin tsaka mai wuya, wanda har Allah ya jefa wani furgici da tsoro a zakatan, suka fita suka guje wa Annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin Uhudu saboda saba wa Allah, saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan abu na biyu da zamu fahimta a cikin wannan aya, wato duk abin da Allah ya kaddara faruwar sa ba makawa. Da Allah bai kaddara faruwar haka ba, sai ya sa su ki yin jayayyar, sai ya sa su ki saba wa manzon Allah. Amma akwai abin da Allah ya riga ya hukunta, ya zartar na kaddarsa, wanda kaddara ta riga fata. Shi yasa a wannan lokaci sai suka manta da umarnin da Annabi ya ba su, sai suka saba. Kuma jayayya da ba a so ko a zaman lafiya, ba ma a lokacin yaki ba, sai kuma ta karke tsakaninsu. To wannan kuma wani abu ne wa kana wato qadarin maqduran, wannan wata kaddara ce wanda Allah ya kaddara faruwar haka. Shi yasa sai aka samu wannan sabawar, aka samu wannan jayayyar. Abu na uku, Allah ta'ala ya sake cewa abin nan da ya faru tsakaninku da kafirai a yakin Uhud, aka samu jarabawa. Allah ya ce ya yi haka ne don ya bayyanar da muminan cikinku, ya kuma bayyanar da suwaye munafukai. Da haka daga cikin abin da ya faru a Uhudu na darasi, Allah maɗaukakin sarki ya kawo jarabawa ta rashin nasara ne a yakin Uhudu don ya bayyanar da suwaye muminai, sannan ya bayyanar da suwaye munafukai. kuma ta bayyana a yakin Uhud an gane mu'minan an kuma gane munafikan da haka wannan yana daga cikin darasin da aka samu domin ana gane munafikai ta hanyar suƙutar baki suƙul da baka ta hanyar ainihin la'anil qaul kamar yanda Allah ta'ala ya ce wala ta'rifannahu fi la'anil qaul da la'anil qaul ake gane munafiki duk sanda musulmi suka yi nasara ko musulunci yayi nasara sai ka ji ya faɗi wata magana ta alama daga cikin zuciyarsa bai ji dadi ba alama ce ta munafiki duk sanda musulmai suka samu wata jarabawa suka samu matsala ko musulunci ya samu wani cikas sai ka ga a cikin kalamansa yana nuna kamar ya ji dadi to wannan yana daga cikin alamomin da ake gane nifaqa to Allah ta'ala ya farar da abin da ya faru na kaddararsa da hukuncin sa a Uhud dan ya bayyana da suwaye mu'minai ya kuma bayyana da suwaye ainihin wato munafikai sannan daga cikin abin da zamu fahimta na darussa mun fahimci munafikai mutane ne wanda kullun abin da suke fada ba shi bane a zuciyarsu wannan sufa ce mai matukar muni mai matukar hadari a samu mutum ya suffantu da suffan nifaqa ya zamto yana tare da ku a baki amma yana tare da kishiyoyinku ko magautanku a zuci a zahiri gashi tare da ku yake amma a koye yana neman inda za ku kai ƙasa in ba dan haka ba ya mushirkan nan ga irin ta'adin da aka yi musu ko kuma ga irin abin da aka yi musu wanda ba su ji dadin sa ba a Badar sun fito a hasale sun fito a harzike sun yi tafiya kilomita sama da kusan kilomita 400 sun zo da makamai da tanadi amma wai munafukan nan ku ce wai kuma ku tsammaci yaki suka zo yi ba kaga wannan sai Allah madaukakin sarki yake cewa ya quluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim sannan mun fahimci Allah madaukakin sarki yana sanar da duk abin da muke kumbiya ko muna boyewa duk abin da mutum yake boyewa zai iya boye mun ya boye maka amma ba zai iya boyewa Allah ba sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar alimun bi dhati sudur ya san duk abin da ke cikin zuciyata abin da nake sakawa abin da na faɗa shine a zuciyata ko sabanin haka in kai baka gane ba Allah ya sani sannan abu na ƙarshe mun fahimci cewa mutuwa riga ce da tana wuyan kowa mutuwa wata hanya ce wadda babu makawa innal mununa hiya as-sabilu faman yaqul lam yantahijuhu bi rijlihi faka anqadi haka mai daliya yake cewa wai innal mununa ita mutuwa innal mununa hiya as-sabilu wani titi ne wani godabe ne man yantahijuhu bi rijlihi wanda yace ba zai shiga wannan titin da kafarsa ba ba zai taka shi ba zai taba bi ta wannan hanyar ba faka anqadi kace kaman ya ma taka ne kullu bil unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba mahmud wai duk dan da mace ta haifa duk tsawon ransa duk lafiyarsa wata rana sai kaga an dauko shi a makara dan haka tsoro da jarumta baya hana mutu tsoron kar a mutu baya hana mutuwa jarumtar rashin tsoron mutuwa baya hana mutu shi yasa da munafukai suke ce musu ashe ba wanda ya isa ya hana mutum mutuwa wa'adin sa ne ashe ba wanda ya isa ya kashe mutum ba lokacin sa ne ba da suke cewa da kun zauman ku a gida ba ku fita ba suke fada game da waɗanda aka ba su labarin an kashe a gurin yaki suka ce da sun zauna tare da mu kamar yadda muke zaunan nan mu yanzu ba gashi muna zaune a gida ba abin da ya same mu da suna tare da mu da ba su mutu ba sai Allah ya ce in kura na maganin zawo taiwa kanta in suna iya yi wa wani maganin mutuwan nan to me zai hana ai su suka fi kowa tsoron mutuwa su yi wa kansu maganin mutuwa mana kul fadra'u an anfusukum al-mauta in kuntum sadiqin Allah madaukakin sarki yace wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Allah madaukakin sarki yana kokarin fito da falala da darajar waɗanda suka yi mutuwar shahada, sannan yana rarrashin iyalansu kar su dauka sun yi rashi, kar su dauka wato wannan mutuwa da ƴan uwansu suka yi wajen taimakon addini da daukaka kalmar Allah hasara suka yi. A hannu guda ana fadar darajar waɗanda suka yi shahada din, sannan abu na biyu kuma ana rarrashin iyalansu, abu na uku kuma ana kwaɗaitar da masu niyya kada su ja da baya. Mutuwa wajen ɗaukaka addinin Allah ba kaskanci a ciki, mutuwa wajen taimakon addinin Allah ɗaukaka ce. Da aka sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa wala tazunnanna ya Muhammad annal ladina qutilu fi sabilillahi amwat la yuhissuna shay'a bal hum ahya'un hayatan barzakhiyya fi jawari rabbihim alladhina jahadu min ajlihi wa matu fi sabilihi yajri alayhim rizquhum fil jannati wa yun'amu. Allah madaukakin sarki yake cewa ya kai annabin Allah Muhammad sallallahu alayka wa sallam, kada ka taba tsammani, kaga ana magana da annabi sallallahu alayhi wa sallam amma da ni ake, amma da kai ake, kar ka dauka da kuma wayancan munafukan da suke ganin wayancan sun je kawai an kashe su a banza. Allah ta'ala ce duk wanda ya mutu wajen taimakon addini bai yi hasara ba, kuma da ta ya mutu inji Allah. Allah ta'ala ce kar ka taba tsammanin wayannan da aka karkashe su domin Allah suka siyar wa ransu. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'adan alayhi haqqan fi at-taurati wal injil wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bi wa dhalika huwa al-fawzul 'azim. Allah ta'ala ne ya siyaran su, kuma abinda ya kuma ya siya ya biya, abinda ya biya shine yace zai ba su aljanna. Da haka ba su yi hasara. Da haka Allah ta'ala ya ce waɗanda aka kashe su wajen taimakon addinin Allah, kar ka taɓa tsammanin amwat matattu ne, la yuhissuna shay'an, ka ɗauka ba sa jin komai, ka ɗauka duk abubuwan da ake ba sa ji, bal hum ahya, shi a rayayyu ne. Sai dai ka san rayuwa kala uku ce, akwai hayatud dunya wanda ita mutane suka sani, ita suke ta kulafucin su samu, ita ce marar garanti, ita ce marar tabbas, kuma ita mutane suka fi haukacewa a kai. Sannan akwai hayatul barzakhiyya, shi yasa kamar yadda wani malami yake cewa wallahi kar ka yadda bacci ya hana ka bin Allah. A ce tashi ka tafi masallaci ka ce bacci, wataƙila ka kwanta a kabarinka sai ka shekara dubu kana nan bacci. Domin hayatul barzakhiyya za ka iya shekara 50 a duniya ka shekara 500 a cikin kabarinka. Har yanzu ana wata manzila bainal manzilatayn, nan kam an daina ganin ka, an daina ganin jin muryarka, an daina ganin jin motsinka, babu kai a kasuwanni, babu kai a wurin aiki, babu kai a unguwanni, babu kai cikin iyalanka, kuma baka tafi lahira ba, kana wata rayuwa, ita ma rayuwa ce daban, ba irin ta duniya. Ana kiranta hayatul barzakhiyya, shine zaka ji Bahaushe yake cewa ya tafi barzahu. To barzahun da ake nufi nan ne wani wato wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun, bayan sun bar duniya din nan to akwai wani guri da ake kira barzakh, wani guri da suke wato mutane suke zuwa su yada zango a gurin nan, ba sa duniya kuma ba su karasa lahira. To duk wanda aka kashe su a wurin ɗaukaka addinin Allah, Allah ta'ala ya ce kar ku taɓa tsammanin matattu ne ba sa jin komai, ba sa fahimtar komai, a rayayyu ne, amma rayuwar ce ta canja salo, sun bar irin wannan rayuwar da kuka sani, yanzu suna wata rayuwa da ake kira hayatul barzakhiyya, suna kusa da ubangijinsu. Alladhina jahadu min ajli, suwaye waɗannan wa'inda ba matattu ba ne, duk da gashi an kashe su, an je an binne su, an sa su a likafani, an musu wanka, amma Allah ya ce a daina ce musu matattu. Sai Allah ya ce wato wa'anda qutilu fi sabilillah ay alladhina jahadu min ajli sune wa'anda suka yi jihadi min ajlihi dan Allah an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya maikin Allah mutumin da yayi yaki dan a ce shi jarimi ne dan a ce sadauki ne dan a ce sagudu ne kigudu ne shi da wanda yayi yaki dan kare wani ra'ayi ko kare wata dalika ko kare wata ainin kungiya ko kare wata siyasa ko kare kabila ko kare kasa kasanci da kuma wanda ya mutu aka kashe shi wajen daukaka addinin Allah a cikin su waye yaki fi sabilillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-awliya wa huwa fi sabilillah duk wanda ba ta wannan tafarkin aka kashe shi ba to in yaje yayi wa Allah bayanin ta ina aka kashe shi a wajen ralin siyasa ne sai ya wa Allah bayani in a wajen tallata wata kungiya ne sai ya wa Allah bayani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda aka kashe dan kalmar Allah ta daukaka ba kungiyarsa ta daukaka ba ba shehin sai ya daukaka ko malamin sai ya daukaka ba ba yayi yaki an kashe shi bane dan an yi wato wata maslaha ta sa ko wata maslaha ta kungiyarsa ko wata maslaha ta dariƙarsa ya yi yaki ne dan addinin Allah ya daukaka dan da zarar mutum ya mutu kai ya taba tunanin za a tambaye shi wata dariƙa kai wace mazhaba ka bi wace kungiya ka shiga abinda kawai za a tambaye ka Allah ta'ala zai tambaye ka man rabbuka ma dinuka wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'ita fikum wane ne ubangijinka wana addini kai ba tambaye ka wace kungiya kai ba wace dariƙa kai wace mazhaba ka shiga ba ba za a tambaye ka mala'iku ba su ba za su tambaye ka wannan ba za a tambaye ka wana addini inna ad-dina 'inda Allahi al-islam da aka duk wanda yayi yaki dan addinin Allah ya daukaka fa huwa fi sabilillah da aka duk wadanda suka yi jihadi min ajlihi wa matu suka yadda sun san akwai yiwuwar su je su mutu sun san akwai yiwuwar su dawo da wani sassa na jikin su babu sun san akwai yiwuwar a raunana a jikkata amma suka je suka mutu suka salwantar da wata gaba ta su suka jikkata suka ji raunuka fi sabilihi a cikin tafarkin Allah ai jiya ban kawo wani baiti wa man lam yamut bi sayfi mata bi ghayri Allah ma yace ba zai ce muke addinin Allah ba ya ce ya mutu a banza ai mun shajin wanda suka mutu a wajen banga siyasa nawa ne suka mutu wajen murnar cin zabe nawa mutane suka mutu mutum bai ce muke addinin Allah ba bai share masallaci ba sai ya share kasuwa ko coci dan ka ce ya share kasuwa ba kamar kai ƙara min mukami wanda bai share masallaci ba ya je ya share coci dan haka Allah ta'ala ya ce yajri alaihim rizquhum fil janna arzikin su na aljanna zai dinga gudana a tare da su gasu sun bar duniya suna cikin kabari suna rayuwar barzakh amma sun fara cin gajiya da moriyar ni'imar su ta aljanna wayun'amuna ni'ima fa ake ta yi musu fa suna cikin ni'ima فارحين بما آتاهم الله من فضل اي لقد امتكم السعاده مالا ارزقي يا بيبي يسو دنا الله مدوكين سركي تا كو انا حين من الله عليهم ادي لوكاشين دا الله يي مسو نعمه فاعطاهم من عظيم جودي الله يي باسو واتو وات ايرين كتافاريار كيوتا دا بيوسا وواسع كرمي الله يي باسو كرامچين سمي فادي من النعيم دا نعمه وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا والرضا ga yadda daga Allah da suka samu ma taqarru bihi a'yunuhum wanda idanunsu suke farin ciki da sanyi da haka
وهم يفرحون بإخوانهم المجاهدين sannan suna ta farin ciki da murna ga ƴan uwansu waɗanda su ma suna can suna jihadi alladina faraquhum wa hum ahya waɗanda suka basu a raye suka basu su suna raye su kam gasu sun yi shahada sun tawo ga irin abin da suka tarar na ainihin wato tagomashi daga Allah subhanahu wa ta'ala da haka suna can suna albushir ga ƴan uwansu da suka baro a baya a irin tafarki irin nasu liyaqudhu kama faazu suna ta yi musu albushir cewa ku dage kar ku ja da baya kuma za ku rabauta kaman yanda muka rabauta li ilmihim annahum sayanaluna min alkhairi alladhi naluhu saboda suna da cikakken sani da masaniyar abinda ya same su wanda suka bari a bayan su matukar ba su canja ba suna kan wannan tafarkin su ma abinda za su samu kenan idza tushhidu fi sabilillah in dai sun yi shahada wajen daukaka addinin Allah mukhlisina lahu suna masu tsarkake addini gare shi wa Allah khawfun alaihim bima yastaqbiluna min umuril akhirah suna yi musu albushir cewa kada ku ji tsoro game da abinda za ku fuskanta game da al'amarin lahira lahiran nan ga ta mumuri ga mun yo gaba mun taho muna didda muna mun yada zango muna barzahu amma bahaushe yace wai juma'ar da za ta yi kyau daga alhamis ake gane ta an fahimta ko ma'ana alamu suna nuna tunda wannan rayuwar barzakhun ma muka fara samun wannan ni'ima alamu sun nuna lahira sai ta fi haka kyau da haka suna yi wa ƴan uwansu da suka baro a duniya albushir cewa kar ku samu wani tsoro ba Allah khawfun alaihim kar su ji wani tsoro game da lahiran nan ba matsala hanyar da suka biyo mai kullewa ce a share take a gyara take walahum ya'zanuna sannan kada su yi bakin ciki alama fatahum min huzuzid dunya bisa ga abin da ya kubuce musu yanzu za a daina ganin su a kasuwanni za a daina ganin su a ofisoshi za a daina ganin su a gurin ayyuka za a daina ganin su cikin iyalansu lalle za su dinga tunda cewa sun bar wani abu to kar su yi bakin ciki bisa ga abin da suka bari a duniya abin da za su tara a lahira yafi wanda suka bari a nan duniya akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam masu tarin yawa waɗanda suka yi bayani game da falalar ainihin wato shahada akwai hadithin Anas ibn Malik hadithi ne isnaduhu hasan al-imam at-tabari ya fitar da shi Anas yake faɗa game da yakin mu'ta game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda al-mundhir ibn amr yake jagorantar su alladina arsalahum nabiyullah kuma dukkaninsu alarammomi ne mahaddata alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika su ila ahli bi'r mauna zuwa ga wasu kabila da ake kiran su wato a kabila ta amir banu amir zuwa wajen wata rijiya da ake kira bi'r mauna qal Anas ibn Malik yace la adari 40 aw 70 yace abinda dai bazan iya sani ba shin su 40 ne annabi ya aika su dan su je su ilmantar su karantar da wayannan mutane alqur'ani ko kuma su 70 ne yace bazan iya rikewa ba wanda ke shugabantar wannan gurin shi kuma inda ruwan bi'r mauna din yake akwai wani da ake kiransa Amir ibn Tufail al-Ja'fari shine shugaban wannan kabila wanda za a je a yi musu wa'azi fa kharaja ulaika an-nafar min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai wannan tawaga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka fita hatta atau gharan har sai da suka zo wani kogo mushrifan ala al-ma suna hango wannan ruwa na bi'r mauna fa qa'adu fihi sai suka zauna a cikin wannan kogo kamar suka mai da shi masauki sai shugaban su yace ayyukum yuballigu risalata rasulillah ahla hadha alma wani ne a cikin ku zai isar wa mutanen wannan wadi wannan ruwa wa zai isar musu da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ana zace urahu abu milhan al-ansari yace ina ganin haram ibnu milhan wato dan uwan shi abin nan Anas ibn Malik wato mahaifin Anas ibn Malik kenan Milhan al-Ansari sai ya ce ana uballigu risalata rasulillah ni zan fara zuwa in kisar wa mutanen wannan yanki sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga Milhan sai ya fita har sai da yaje gefan gidajen wannan kabila, sai ya samu guri ya gurfana a gaban gidajensu, sai ya ce ya ahala bi'ir mauna, ya ku mutanen wannan yanki na bi'ir mauna, inni rasulu rasulillahi ilaikum, ni dan aiken manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam zuwa gare ku, inni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasul, ina mai shaida muku, na shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah, kuma lalle annabi muhammadu bawan Allah ne kuma manzon sa ne, fa aminu billahi wa rasuli, na zo ne in muku tallan addini, ku yi imani da Allah, ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai wani mutum ya fito daga wani rusasshen gini ko kace wani kango haka, sai ya fito da mashi, fa darabahu fi jambihi, ya daka masa wannan mashin a gefan sa haka, hatta kharaja min ash-shiqqil akhar, da ya soka masa har sai da ya bulle ta ɗaya bangaren. Faqala, sai Milhan yace Allahu akbar, qultu wa rabbil ka'aba, yace Allah mai girma, na ci nasara, na rabauta, ina muku rantsuwa da ubangijin Ka'aba. Fattaba'u atharahu hatta atau ashabahu fil gar, da aka sai suka bi sawun sa har sai da suka je inda ƴan uwansa suka yada zango a cikin wannan kogo. Faqatalahum ajma'ina Amir ibn Tufail, Amir ibn Tufail al-Ja'fari bai bar ko ɗaya ba, duk sai da ya kashe wa'annan sahabban na annabi sallallahu alaihi wasallam, in banda mutum biyu. An ce akwai Amr ibn Umayya al-Dhamari, sai kuma Ka'ab ibn Zaid, su kadai ne suka iya kai labari, amma gaba ɗaya ko su 40 ko su 70 gaba ɗaya Amir ibn Tufail al-Ja'fari ya kashe su. Ishaq yake cewa haddathani Anas ibn Malik, yace Anas dan Malik ya zantar da ni cewa Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar Al-Qur'ani akan wayannan sahabbai da aka kashe. Ballighu anna qaumana anna qad laqina rabbana faradiya anna waradina an, wannan ayar da aya ce cikin ayoyin Al-Qur'ani, thumma nusikhat, sai aka shafe ayar, farufi'at, aka dauke ta, ba'ada ma qara'ana ha zamanan, bayan mun dau wani tsawon zamani muna karanta ta, ma'ana a cikin ayar sai aka ce ballighu anna qauman, kamar ayar kan a shafe ta tana cewa ku isar da sako ga mutanen mu, anna qad laqina rabbana, cewa wannan fitowa da muka yi mu kan mun riga mun koma zuwa ga ubangijin mu, mun hadu da ubangijin mu, faradiya anna, kuma alhamdulillah da muka koma zuwa ga Allah, mun tarar da Allah ya yadda da mu, wa radina anhu, wa mun yadda da shi. To sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, fa qala amma inna qad sa'alna an dhalika, fa qala arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin laha qanadilu tahta al'arsh. Aka ce dalilin wayannan sahabbai da aka kashe a bi'ir mauna, Allah ta'ala ya saukar da wannan aya, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ana sike cewa amma inna qad sa'alna an dhalika, mun tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam game da kasantuwar su rayayyu dinnan, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Faqala, sai manzo Allah ce arwahuhu, ay ran wa'annan mu'mini, duk wanda aka kashe shi gurin yaki wajen daukaka addinin Allah, zu wato ransa fi jawfi dayri, ana sanya ransa a cikin wani tsuntsu, khudurin tsuntsun koraye ne tsuntsayen, laha qanadilu, wa'anda suke da wasu fitulu tata al-arshi, a karkashin al-arshin ubangiji. Da haka duk wanda aka kashe shi wajen daukaka addinin Allah, ransa ana zuwa a sanya shi a cikin wato kundu ko cikin wani tsuntsu kore cikin ko tsuntsayen aljanna wanda suke yawatawa a cikin gidan aljanna in sun ga masu koma zuwa ga wayannan fitulu masu haske a karkashin al'arshi wannan yana nuna daraja da martabar mutuwa wajen dauko wajen taimakon addini Masruk ibn al-Ajda Allah ya kara masa yadda yace inna sa'alna Abdullahi an hadhihi al-aya mun tambaye Abdullahi ibn Abbas game da fassarar wannan aya wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun faqala Abdullahi dan Abbas yace inna qad sa'alna an dhalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu ma mun tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wannan aya cewa kada ku taba tsammanin waɗanda aka kashe su wajen taimakon addini da ɗaukaka kalmar Allah mata ture rayayyu ne suna a wajen ubangijin su ana azurta su to wani irin arziki faqala yace mu ma mun tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace arwahuhum ransu fi jawfi dairin khudurin yana cikin wato cikin wani tsuntsu wasu tsuntsaye koraye lahaqana dinu mu'allaqatun bil arsh wato kamar kace shekar tsuntsayen wasu fitulu ne masu hasken gaske a al'arshi tasrahu min aljannati haythu sha'at tsuntsayen nan suna yawatawa dauke da rayukan masu shahada inda duk suka ga dama a cikin aljanna thumma ta'awi ila tilkal kanadin idan tsuntsayen nan sun gama shawagi da rayukan mu'minai da suka yi shahada cikin aljanna sun zagaya sun je sun dawo to sai kuma su sake dawowa zuwa ga wayannan fitulu masu haske faddala alaihim rabbuhum ittila'atan ubangiji subhanahu wata'ala sai ya tsinkaye su faqala sai ce hal tashtahuna shay'an sai ya tambayi rawukan waɗannan masu shahada akwai wani abu da kuke sha'awa akwai wani abu da kuke marmari faqalu ayyu shay'in nashtahi wa nahnu nasrahu min aljannati haythu shi'na sai ya maikin Allah me kuma za mu sake sha'awa ya Allah madaukakin sarki me za mu sake yin marmarin sa alhalin ana yin shawagi ana kewayawa da mu ana yin ciwo da mu a cikin aljanna inda duk muka ga dama fa fa'ala dhalika bihim thalatha marrat sau uku Allah yana tambayar su banda wannan ni'ima da muka yi muku akwai wani abu da kuke sha'awa falamma ra'aw annahum lam yutraku min an yas'alu yayin da suka fahimci fa ba za fa a daina tambayar su ba matukar ba su ce ga abin da suke so ba Allah ba zai fasa tambayar su ba suna tambaya suna ya ubangiji kuma ai mu an gama mana komai sai Allah ya sake cewa ba wani abu da kuke so da suka ga ba za a daina musu wannan tambayar ba sai suka ce ya rabbi ya ubangiji to akwai abin da muke so guda daya nuridu abinda muke so ya Allah an tarudda arwahana ila ajsadina hatta nuqtala fi sabilika marratan ukhra abinda muke so yanzu ya Allah alfarma guda daya ya Allah ka maida rannan namu cikin gangar jikin mu da yake can duniya a sake tayar da mu a busa mana rai dan mu samu damar sake zuwa fagen fama mu sake yin yaki dan taimakon addinin ka karo na biyu falam mara an laysa lahum hajatan turiku da Allah ya ga ba su da wata bukata tunda ba a mutuwa a kuma dawowa cewa a kuma dawo da su akwai ruwaya da suka ce yan aljanna yan wanda suka yi mutuwa shahada sun yi burin ina ma a dawo da su sau goma a kashe su a kuma raya su su kuma zuwa gurin yaki a kuma kashe su su kuma a kuma raya su a kuma kashe su su kuma zuwa gurin yaki a kuma sau goma saboda karamci da girmamawa da karramawa da suka gani daga Allah madaukakin sarki ba mutuwa bace ta kaskanci sai Allah ya zabi mutum yake bashi ita ina fatan gani Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wata rai da za ta mutu laha inda Allah khair da take da wani alheri gurin Allah yasurruha an tarja ila dunya amma ya zama abin da yafi faranta wa wannan ran rai shine tana son a maida ita duniya wala anna laha dunya wa ma fiha tare da cewa abinda aka bata ya fi duniya da abin da ke cikin ta, amma take son ta kuma dawowa duniya. Babu wata rai da take haduwa da Allah, ta hadu da alherin Allah, ta dinga burin a take dawo da ita wannan duniyar, illa shahidu, manzo Allah ya ce sai wanda ya shahada. Shi kadai ne bayan ya mutu ya je ya dandane dadin aljanna, amma yake so a kuma dawo da shi duniya. A sheda tuntuni ya dade, ya sani, ya san abin da zai riska kenan, da bai tsaya ma bata lokaci ba, tuntuni ya dade da yin shahada. Fa innahu yusruhu an yarja'a ila dunya fa yuqtalu marratan ukhra bima yara min fadl ash-shahada, saboda falal ash-shahada da ya gani. Jabir dan Abdullah yake cewa lokacin da aka kashe babansa a gurin yaki, yace na sha kuka, na yi kuka, yace da naje na bude fuskan mahaifina. Fa ja'ala ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanhauni, sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna so su hana ni saboda mutuwar mamai, wato yanda aka yi wa gawarsa. Da haka da naje zan bude fuskar sa, sahabbai suka yi kokarin hana ni. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace lam yanha, annabi bai hana ni ba. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كوي ابوند النبي يچه دني لا تبكي كدينا كوكان متوسا او ما تبكيه كو كما كركاي مسا كوكا منا ما زالت الملائكه تذنه باجنحتها حتى رفع اي ملائكه بسو غشه بسنه يمسا انوا دفكافكان سو حسيد اكا دغاشي روا سما haka ba mutuwa bace wanda za a yi kuka in mutum yayi irin ta. Ina fata an gane. Hadisai suna nan da yawa waɗanda suka zo game da abin da ya shafi shahada da falalarta a wurin Allah subhanahu wata'ala, waɗanda hadisan suna da yawa. Inna ruhal mu'min takunu ala shakli qa'irin fil janna wa amma arwahu shuhada fa kama taqaddama fi hawasil dairil khudrin, wato ran mu'minai
سنا مرنا لبنيع وجه من الله sabida wata ni'ima ta musamman da suka samu a wurin Allah wa fa'ilin da wata falala ta musamman wa annan ma kuma da ba Allah ko cikin sarki la yudiku ajra al-mu'minina baya tuzatar da ladan Muhammad ibn Ishaq bin Shaqi sabu shuru ay suru li ra'ayat ay sunni wata karfar ciki bisa da bayan da suka gani kunku da idan su ni kuwa baki ma kowace na cika musu an kawo da idan Allah wa jazini tawa da kuma an yi wato wa wani irin kasaba lada mu kwaba da suka samu daga gurin Allah ya su ba su take
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم الخوف للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم
على قوة سكين شواء ألا باية فوزر تجلى جبوه سؤال من السجل الذين استجابوا
amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma asabahumul qarh bayan sun jikkata bayan miki da raunuka ya same su malamai suka ce bayan an koma gida sun yi nadamar abin da ya faru a Uhud sun yi nadamar guduwa da suka yi suka bar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to aka ce sai suka sake bin kafirai bayan fa an dawo gida gashi an jikkata su cikin raunuka ga wajen mutum 70 an kashi amma wannan bai sa sun sare ba suka sake bin sawun kafiran nan an ce sai da suka je har wani guri da ake kira Hamra'ul Asad to su kuma daga nan ashe su kuma kafiran sun samu labarin cewa musulmi fa sun yi nadamar abin da ya faru kuma sun ciji dan yatsar abin da kuka yi musu sun sake yin shiri ga su nan sun biyo bayan ku su kuma sai suka ƙara azama wajen sauri dan kar a riske su to shine sai Allah ta'ala yake to alladhina stajabu li rabbihim alladhina stajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh hadha kana yawmul hamra yawmu hamra al asad wanda wannan ita ake kira da yawmu hamra al asad domin mushrikai lamma asabu ma asabu min al muslimina karrurajiina ila biladihim ai sun juya ne suna kokarin komawa garuruwan su tunda su yaki yayi musu kyau fali mastamaru fi sayrihim najmu limala tammamu ala ahli al madina waja'alu al faisala waja'aluha faisala فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب المسلمين الى الذهاب وراءهم ليرعبهم ويريهم ان بهم قوه وجلده ولم ياذن لاحد سوى من حضر الوقعه يوم احد سوى جابر بن عبد الله لما سنذكره فانتدب المسلمون على ما بهم من الجراح والاثخان طاعه لله ولرسوله لنا عائشه رضي الله عنها لوكجي insha Allah za mu tashi wannan hadisi na Aisha wannan ayat insha Allah sai mu sake tashi kanta annabi na sajabu lillahi dan bayanin ta zai dan shiga cikin darasin da zamu gaba insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu dukan danta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata Allah madaukakin sarki ya karba azumin mu Allah madaukakin sarki ya karbi sadakokin mu Allah ya karbi sallolin mu Allah ya karbi karatuttukan mu Allah ya karbi dukkan ibadun mu Allah madaukakin sarki ka sanya mu cikin bayin da za a yanta cikin wannan wata Allah ta'ala ka sa mu daga cikin wanda za mu dace da daren da lutu kadari a wannan wata Allah ta'ala ka sanya mu ba ma cikin waɗanda za su zamanto sun yi kishirwa da yunwa ta banza Allah madaukakin sarki dukkan masu bukatu na alkhairi Allah ka biya musu waɗanda suke cikin kunci da damuwa Allah ka yaye musu ƴan uwanmu musulmi waɗanda suke cikin damuwa ko cikin halin fargaba da rashin tsaro Allah ta'ala ka kai musu agaji Allah ka kai musu dauki Allah ka kai musu zaman lafiya da aminci waɗanda duk suke zama barazana ga zaman lafiyar wannan ƙasa tamu in masu shiriwa ne Allah ka shirye su, in ba masu shiriwa bane Allah kai mana maganin su. Allah madaukakin sarki ka shirye shugabannin mu, Allah ka ba su mashawarta na gari, Allah madaukakin sarki ka kimsa musu basira da fahimtar yin abin da yake na daidai, Allah madaukakin sarki ka hane su yin abin da yake na sabo, Allah madaukakin sarki iyayen mu da kakannin mu da malumman mu da sauran yan uwa musulmi da suka rasu Allah ya gafarta musu, mu kuma Allah ta'ala ya ba mu cikakken karshe, wayanda ba su da lafiya da gida da asibiti Allah ka ba su lafiya, mu kuma Allah ya kare mu da lafiya. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tayyibin tahirin, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum.
Assalamu
alaykum. Assalamu alaykum.